الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwa masu kallon mu da kuma wanda suke sauraro da waɗanda muke tare da su anan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh godiya muke a wannan rana ta 25 ga watan azumi hijriya 1446 wanda ɗaya kirgen ma 25 ne ga watan march 2025 daga wannan masallaci na al-ahfat wanda ke cikin anguwar Nasarawa a cikin garin Gombe a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya arewacin Najeriya a ƙasar Najeriya fatan alkhairi bayan godiya ga Allah da ƙara jinjina wa Ubangiji na cewa alhamdulillah 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 yadda yau shine majalisin mu na 25 na tafsiri mun yi kwana 24 muna yin tafsiri wanda tafsirin da ba tsari da muka yi masa shine duk shekara muna yin izu hudu ne izu biyu da yamma izu biyu da safi yanzu wannan ita ce shekarar mu ta uku a shekara ta farko mun yi izu biyu a tafsirin maza wanda da daddare muke a shekara biyu da suka gabata mun yi izu biyu a shekaran farko a na maza amma mata ba mu bi wannan ka'idar ba sai muka zaɓi wasu surori suka shafi mata muka yi suratul nur muka yi suratul tahrim muka yi suratul talaq muka yi suratul mujadala sai shi ya zama su muka yi sai kuma muka zaɓi suratul yusuf duka muka hada a waccan shekara din to a wancan shekaran kenan maza izu biyu muka yi na bakara muka tsaya a fadin Allah madaukin sarki sai qulu sufaha shekara da ta gabata mun tashi daga sai qulu sufaha muka isa tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'din shine mun samu izu biyu waccan shekaran kenan ka hada da shekara da ta gabata da wacce ta wuce izu hudu ke dan a tafsirin maza to a waccan shekaran kuma a shekaran ne muka fara na mata shi kuma muka kamo daga ƙasa muka yi tafsirin juz'u tabara to sai zamana muna da izu shida kenan a shekara biyu a wannan shekara din sai muka tashi daga tilkar rusulu har muka zo muka tsaya a lantanalul bir wanda jiya mun yi tafsirin lantanalul bir wata shekara in muna raye insha Allah muna fatan Allah ya sa muna raye za mu tashi kullu ta'ami kana hillal li bani isra'il mata kuma mun dauka mun yi juz'u tabara mun fara tun daga tabara har muka tsaya da akan suratul wal mursalat so da haka kenan mun yi izu hudu a shekara uku mata mun yi izu hudu maza mun yi izu shida yanzu mun yi izu goma kenan a qur'ani wanda wata shekara kuma za mu sake samun wani izu hudu din wannan tsarin muke bi wanda a jiya duk muka kammala da ikon Allah mata muka samu wasu tambayoyi muka amsa shekaran jiya da jiya da yau to kamar yadda muka faɗa a wannan tafsirin mun tashi daga tilkar rusul ne wanda mun dan koma aya ta baya da ita sabdan mu hada alakar su tilka ayatul lahi natluha alayka bil haqq wa innaka laminal mursalin tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallama Allah a wannan aya muka tattauna sosai muka fitar da matsayin annabawa da girman annabawa da kashe-kashen su sun kasu kashi-kashi akwai a cikin su akwai ulul azm akwai wanda baya cikin ulul azmi amma yana cikin warfa'a ba'dahum darajat kaman annabin Allah Daud kaman annabin Allah Isma'il warfa'anahu makanan aliyya muka tike da cewa babu wani annabi da yafi kowane annabi girma da daraja irin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda shine zai samu maqaman mahmudan sannan wannan ayar ta yi mana supportin girman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muka tattauna da wasu ayoyi kuma da hadisan annabi da yake nuna kar a fifita shi kan wani annabi muka fadi me yasa annabi ya fadi haka da dalilan haka din sannan muka sake wata samun aya a cikin tafsirinmu cikin suratu al-imran da take nuna mana daraja da girma na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan sauran annabawan gaba daya wa idh akadallahu mithaqan nabiyyina lama atetukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunnahu qala aqarartum wa akhadhtum ala dhalikum isri qalu aqarna qala fashhadu ana ma'akum min ash-shahidina shine duk wani annabi kafin bayan an bashi littafin sa da aka bai sai da aka ce in ka riske annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zaka taimake shi latansurunnahu la tu'minunna bihi wa latansurunna zaka yi imani shi kuma ka taimake shi da kai da al'ummarka a aqarratum ala dhalikum isri kun tabbatar da wannan haka za ku yi qalu aqararna suka ce eh Allah ya ce fashhadu ku shaida da ku da al'ummarku wa ana ma'akum minash shahidina akan falalan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karshen suratul baqara muka tattauna masaloli na bashi ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubu muka fadi kaidodin su da matsalolin bashi da yadda ake karba da hukuncen su da yadda matsalan jingina take da yadda shari'a ta fadi yadda za a yi jingina tattaunawan bayan mun gama muka shiga suratu ali imrana wanda mun san dalilin saukan ayoyin suratu ali imrana kusan gaba ɗayan ta sauko akan nasara najran ne aya 83 na farkonta gaba daya wafdu najran da suka zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam su 60 da wani abu da shugabannin su mutun 14 ko wani abu makamancin haka ayan surorin ayoyin gaba daya 60 da 83 din nan duk suka sauko a kansu wannan muga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta tattaunawa da su kan annabi Isa da kan Christianity da bujuro musu da musulunci da yadda musulunci yake karshe suka ki karba bayan komai ya fito musu fili suka ki karba annabi yace to in ku haka ne ku zo ayi mubahala ayi tsidan daniya marar gaskiya Allah ya halakar da shi suka ki suka ce sun san annabin gaskiya ne ba wanda zai kira ka zuwa ga wannan ta'alu nadu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum summa naftahil fa naj'al la'natullahi 'alal kadhibina akai wannan suka ki karba suka tafi maganan jizya wannan dai su ne takaice a takaice tattauna da muka yi a cikin kwana 24 din nan yau muka zo ranar da insha Allah ta'ala zamu rufe wannan tafsiri sai kuma wata shekara idan Allah ya kai mu duk da cewa juma'a muna yin tafsiri muna ci gaba da tafsirin bayan azumi kenan kamar yadda malamin mu shi ma yana yi a ba juma'a ba ko mun sa litinin ne ba to mun dawo da shi juma'a ko yauwa duk da cewa malamin mu yana yi juma'a amma kamar mun tattauna kan ajin malam Yahaya muka mai da shi ko alamis ne ko an ce an gyara ranar ne okay ba gyara bane ko yawa muka ce malamin mu yana yi ran juma'a zamu gyara ranan na dauka ma mun gyara so muna yin tafsiri din juma'a na izu na kasa din nan wanda insha Allah in an dawo shi ma zamu yi kokari mu gyara rana din da kuma sauran karatuka da muke gabatarwa a wannan masallaci Allah ya mana jagoranci ganin iyayen mu da malaman mu duka sun halarci wannan rufe tafsirin bana so na fadada zai zama ne su ne za su cike sauran bayanai da fatan alkhairi insha Allah tabaraka wa ta'ala sai dai akwai dan wasu yan sakonni da za a isar na farko sako na godiya ga ubangiji ba za mu gaji muna ƙara jaddada ubangiji da ya bamu iko ya yassare mana al'amarin gabatar da wannan tafsiri na san shekara guda muhe muka yi muna tafsiri komishi tana nata mu muna namu bangaren limamai masu tahajjudi suna nasu suna tsara ya za a yi ya za a gabatar da shi har kuma Allah ya kawo mu wannan lokaci din muna ƙara godewa Allah subhanahu wataala da kuma godiya da dukkan arms da suka shigo wajen wannan shirye-shirye din kamar komiti na masallaci karkashin jagorancin Malam Ahmad komiti na tafsiri karkashin jagorancin barista Muhammad Tukur Jungudo sannan karkashin komitin marayu karkashin jagorancin Malam Abdulrazzaq da kuma mataimakin sa Dr. Rabiu Dankawu da sauran committees da waɗanda kowa ya tashi yayi nasa sannan committee alaran momi da shugabanni da masu jan baki da masu yin sallan tahajjudi karkashin jagorancin Dr. Abdullahi Umar Dokaji sai kuma bangaren philanthropy duk abin da ya shafi sadaka da kyauta da za a bayar daga wannan masallaci karkashin jagorancin Malam Mustafa Abubakar, sai kuma duk abin da ya shafi security karkashin jagorancin Malam Jamilu Hizba, da kuma abin da ya shafi duk wasu ayyuka namu na masallaci da na makaranta da na cikin premises da sa premises karkashin jagorancin Malam Musa Habibu Kawu, wanda ake ce masa Kawu. Wannan group din, sannan kuma karkashin sai kuma jagoranci na duk wani abu da za a fada, wanda za a fada a wannan gurin karatun, shine muka sa masa suna communique committee, karkashin jagorancin Malam Aliyu Dokaji. Duk abin da muke ana rubutawa, duk tafsirin nan kullun sai ya rubuta, ya bada summary, kuma ya tara ya ajiye. Allah ubangiji ya saka da alkhairi, sai kuma sakatare namu Kabo, Allah ya saka da alkhairi. So wannan dai sune fatan alkhairi ga waɗannan mutane, banda waɗanda kuma suka shigo taimako, wanda wasu ma bibiyan mu suke yi, ya ban ga sakona na maganan aiko taimako ba, wasu musamman bibiya suke. Yanzu misali Alhaji Baboro Surplus, Alhaji Baboro na Probos na Hot Culture, bibiyan mu yake yi, yaya maganan taimakon sa, yaya shi ba a aiko masa takardar sa ba. Sannan Her Excellency uwar gidan gwamnan jihar Gombe Hajiya Asma'u, Allah ya saka mata da alkhairi, an yi sati da fara tafsiri, ita ke bibiyan mu, ina takaddanta, ya bata ga takaddanta ba, kafin ma takaddan yayi ta fara aiko abubuwan da take ga za a fara sakawa marayu, Allah ya saka mata da alkhairi, da kuma sauran al'umma da suka shigo cikin abubuwan, muna addu'a Allah ya musu albarka. Wanda insha Allah na san a committee za a bujiro da abubuwan a gurguje, Allah ya saka da alkhairi. Akwai amsa tambaya da muka amsa jiya, maganan higher purchase. Higher purchase, an tambaye mu game da keke napep ko mutum ne yake da keke napep din sa tsohuwa, yaje ya miƙa ta, aka bashi sabuwa, sauran kuɗin zai ke biya a hankali. Mun faɗi gyare-gyare a yadda za a yi abu, muka ce tsohuwar ka in ka je cinikin ta za a yi baka kuɗin ta, ko da ba a bada kuɗin ba, kuɗin ya zama yana wuyan su, in an yi sai a je a cinikin sabuwa, sai ka ce to kuɗin kan nan da yake hannun su a saka maka, a biya maka kuɗin sabuwan nan, sai a gaya maka cikato. Wannan cikato din a jumlar bayani da muka yi jiya, na yi maganan higher purchase ya halatta, amma da irin sigan da na faɗa. Bayanin ƙari bayani anan shine higher purchase bai halatta ba a karan kansa, sai dai in ya cika sharuɗan da na faɗa na jiya. Wannan sharuɗan da na faɗa jiya kuma ya zama instrumental payment, shine bai'ut taqsid, shine ƙarin bayanin da za a yi, ya zama bai'ut taqsid ne. Saura nawa kuɗin ya rage? Saura 400. So wannan 400 ya za a yi ka biya su, yadda za a yi duk wata-wata zan ke bada kaza, domin asalin yadda abin yake bai'un nasi'a, bai'un nasi'a ya halatta. A sayar maka da kaya, ga kaya za ka ɗauka, amma kuɗi ba yanzu ba, in ka tashi biyan kuɗi za ka biya shi a jumlace ne. Wannan shi ne mu'ajjal li ajalin wahid, ajali ɗaya. Idan kuma ya zama abin nan ajal muta'addid ne, shi ne ake ce masa bai'ut taqsid instrumental payment. Wannan kasuwanci ne ɗan zamani, wanda zaka biya a hankali, su ƙara maka riban su da zaka biya a hankali. To tunda wancan ya halatta biya ɗaya, wannan kuma biya da yawa shi ma ya halatta, to maimakon ayi higher purchase zai zama na ciniki biyu ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a abu ɗaya a hada masa ciniki guda biyu, akwai al-ijar a cikin sa, sannan kuma akwai al-bai'u, kuma akan kaya ɗaya, wannan ya haramta. To da haka ba za a ce yanzu a higher purchase za a bar shi kawai zaka je ke kawo kaya ba, sai a maida shi bai'ut taqsid. Ya ne bai'ut taqsid? Zaka ke biyan kuɗin a yadda aka yi ka'ida da kai da banki ne, da kai da agency din ne, da kai da su wane ne, amma su agency za su nemi ɗayan abu guda biyu. Abu na farko shi ne zamana akwai ko wakala, zai zama kenan akwai garanto. Wannan garanton in bai biya ka a lokaci ba, za a kama shi ya biya, ko kuma ya zamana akwai arrahanu a kansa, mortgage, a kawo wani abu da zai zama kaman, tunda mun yi bayanin mortgage ko? Mun yi bayanin mortgage, ana kiransa collateral ko kuma ana cewa mortgage. Muka faɗi bambancin yadda conventional abin nan common law suke faɗa, ko kuma legal terms suke aiki da shi a wajen collateral ko kuma wajen mortgage. In muka duba nasu, mu collateral ɗin su ne mortgage ɗin a terms nasu. Wanda in muka ce mortgage kuma a terms namu, shi ne muke nufin kaman collateral. To a takaice zamana akwai collateral mai ƙarfi, ta yadda in bai biya a wannan lokacin ba za a sayar, a cikata kuɗi, a bashi sauran cikatan kuɗinsa. Wannan shi ne abin da ba mu ƙara ba jiya, maganan ina kayan da za a jinginar, in bai sayar ba a sayar, a cikin bai'oka ciniki na zamani kamar yadda Taj Bank suke yi, kamar yadda Jaiz Bank suke, da kuma wasu banks da suke da window na Islamic banking, duk sun san wannan kaidodin da tsari. Yawanci suna yin sa, ana yin bai'ul taksit, ana yin kuma bai'ul murabaha, in ka shiga da dukiyarka ana yin mudaraba, ana yin irin wannan kashe-kashen dai da muka fade su. So wannan shine bayani akan amsan da muka amsa jiya, dan mu kara fito da ita sosai da sosai, wallahi ta'ala a'lam. Sai wani sako da wasu international students suka yi ta turowa wajen wata guda, wajen sati uku kenan, farkon azumi suka turo shi, wallahi ban samu na saurara ba sai yau dinnan. General Association of Northern Nigeria in Egypt, Association of Northern Nigeria in Egypt suna kiranta Danfodio Association, kungiyar dalibai yan Nigeria musulmai da wanda ma ba musulmai ba waɗanda suke Egypt, sune suka aiko wannan abun da jan hankali. Kun san yadda dalibai, yadda ake tafiya kasashen waje, yadda yan Nigeria suke fita kasashen waje, abun babu tsari, babu kan gado. Ita wannan irin waɗannan kungiyoyi da ake samun su a kowace ƙasa, na san muna da ita a Uganda, na shiga cikin kungiya ta Uganda lokacin ina fihezi a Uganda, naga yadda ake shan wahala da yadda za a tura yaro ko yarinya su je kawai su bar karatu din su da kama harkar iskanci, wasu ma su kama gida su yi ta iskancin su. Kamar IUIU International Islamic University na Uganda suna da dokoki masu tsanani wanda kafin kaga an samu irin wannan sai an samu ɗaliban sun zama very smart. Smartness ɗinsu ta yadda za su iya zagaya su su yi ɓarnan su a waje, kuma ana samu. Amma duk da haka ana ɗaukar mataki, ƙungiyoyin ɗalibai suna ɗaukar mataki da yawa. Haka zaman mu a Saudiya, duk akwai irin waɗannan, karkace Saudiya kaza, har a Saudiya cases na irin waɗannan rashin mutunci ɗin, wasu za ka samu ɗalibai ne, wasu mazauna can ne, wasu masu shiga can ne. Dole a yi ta haɗa kai da embassy, a yi ta kashe wannan wuta ɗin. Haka zamana a ƙasar Egypt, da kuma komawa na biyu, komawa na uku, na huɗu, musamman komawa da nan Egypt na ƙarshe ɗin nan, na ga abubuwan rashin mutunci da yawa wanda 'yan Najeriya ne suke yi. Da rashin mutuncin ana samun su da 'yan kudu ne kadai, Ibo da wasu daga cikin yarurruka na kudu ɗin nan ana samun abun ba shi da kyau, ana faking ɗin certificate. Yanzu certificate na Jami'ar Azhar za a baka original certificate, amma an yi faking ɗinsa ne, ba za ka bambance tsakaninsa ba. Za ka je ka a cikin shekara biyu ka gama gararran banka a baka certificate, ka gama, sun san yadda suke yi. Karuwanci duk sun san yadda suke yi, da rashin mutunci duk sun san yadda suke yi. To wannan wannan Association of Northern Nigeria na Egypt wanda suke ce mata Danfodio, to sai ya zama na an fara samun kalubale, yan arewacin Nigeria ma sun je suna irin wannan abubuwa ɗin. Wani da sunan agent sai ya ɗauki yara zai sama musu admission, sai ya ci kuɗin su, sai ya je ya watsar da su. Kaga yarinya, akwai yarinyar mu da ta zama victim anan, ai yarinyar yar Alafat, mun ga mata duk tsari da aminci da komai, aka je aka watsar da yarinyar nan. Lokacin da za yi admission, wallahi sai muka samu yarinyar nan ashe bata gama cika sharuɗa ba, dole sai ta biya kuɗin tara, an koro ta Najeriya, ba za a bata admission ɗin ba, saboda an ha'ince ta, an yaudare ta. Mu ko muna ganin an rike mana amana, muna ta bibiya ana cewa ai an gama, ai an gama, ai an gama. To yanzu abin da ke faruwa ba ma maganar na admission shi ne matsala ba. Yanzu wani mutum kawai sai ya zo sai ya buɗe wani agencinsa na ƙarya, sai ya zo Najeriya sai ya ce ina mata, ina maza, ku zo ku tara kuɗi miliyan ɗaya da rabi, miliyan biyu da rabi, zan kai ku Egypt, za ku samu aiki da za ku yi kuɗi, ka san ɗan Najeriya kuma. Za ku yi kuɗi, daga nan zan tura ku Saudi Arabia. So yanzu ɗan Fodio abin da suka aiko min suka ce wallahi malam, a yanzu haka, a yanzu haka a cikin wata uku sun yi bincike, su yi sakatare ɗinsu, Malam Yahaya Abubakar Bosso, bawan Allah ne mai ƙoƙari, ya ce malam bibiyan da na yanzu haka na samu mata sama da 50. Mata fa, ‘yan mata kuma wanda shekara 18 suna nan a watse, ba su san ma me za su yi ba, iyayensu sun tura su. Ya ce har da matan aure, za ka samu wata ta yi aure, ɗan aikuwanta ɗaya ta jefar da ɗan ta tafi. Duk sun tafi suna can, babu sarki sai Allah, in ji Bahaushe. Ya ce to a bincikensa na ƙarshe ya shiga wani gida, da ya samu labari ya je gidan. Da ya je gidan ya samu mata 19 a gidan da maza 6. 19 ga 6. 25 ya ce wallahi gidan nan ɗaki biyu ne. Ɗaki biyu ne ga zafi na Egypt ɗin nan. Kaga mata 19 a ɗaki ɗaya kenan, maza 6 a ɗaki ɗaya. Ya ce in aka zo shiga ban ɗaki, za ka zo ka ga rashin mutunci a gurin. Ya ce shi ya je har gurin. abinda suke fada wannan kungiya suka ce mu ja hankalin iyaye mu ja hankalin ƴan uwan mu yace yanzu wallahi matan suna can suna zube ba su san halin da suke ciki ba visa su ta kare rashin mutuncin da ake gwamnatin Egypt bai fi wata tara ko shekara ɗaya baya ba da suka ga irin rashin mutuncin da ake karuwanci da sace sace da rashin mutunci sai suka ce kawai a bude da mai takaddan zama na kaida da mara kaida duk wanda ga dan Najeriya sunansa ba shi da gaskiya saboda rashin gaskiya yafi yawa a kama kowa nan anan anguwan akwai yayanmu Alhaji Isyaku wanda ake ce masa Isyaku dan gangon bawon Allah ya bugo min waya ce ga dan uwansa an kama shi yanzu ya zamu yi sai da muka yi wajen wata guda muna ta communication da shi wannan sagatare din ya tsaya akan bawon Allah nan ga takaddan yaro tana dan jinun takadda ya manta ta a gida an je an dauko an kawo aka ce me yasa ya manta yaron nan sai da wata a prison me takaddan gaskiya ma kenan da kyar aka samu aka sake shi saura shekara ɗaya ga makaranta yaron nan yace wallahi da wannan walakancin da ƴan Najeriya suka zo suka zubar mana da mutunci ko na ci gaba da zama bani da mutunci a mota za a gani ana nuna mu ana cewa mu ne masu karuwanci mu ne marasa kima mu ne barayi mu ne kaza yaron nan yace ya hakura da karatun ya tattara ya dawo Najeriya to su ƴan matan nan suna nan su 19 da maza shi da a gida daya a killace ba su isa su fito kofar gida ba sai dai mai takaddan gaskiya ne zai dan fita abin nan zai dan siyo musu kayan abinci ya lallaba ya shigo musu da shi agent da ya yaudare su kuma ya gudu kuma wannan fa'iya guda 25 din akwai wasu kuma sama da 25 mata zalla anguwannin da ake rashin mutunci wanda ƴan Najeriya a gurin a cikin Egypt a cikin Cairo yana nan so iyaye da gwamnatin mu ta Najeriya ga duk wanda zai je wani guri me zai je yi kuma roko muke da addu'a wannan kasar tamu Allah ya ba mu ikon mu ma a ga an gyara mana shugabannin ba su da kishi ba su damu da kishin kansu ba yanzu ne muka samu shugaba mai kishi President Bola Ahmed Tinubu yana da kishin yankin sa ya yadda ya gina yankin sa na yadda shugaba ne Tinubu a lokacin da lalatattu ƴan arewa suka kashe nasu suka kisu yi nasu suka kisu inganta nasu suka kisu hada kansu a yanzu haka duk a watsi suke shugabannin arewa wani yana PDP wani yana SDP wani yana MPP wani yana ina sun kisu hada kansu shi kuma ya hada kan jama'ansa shugaban gaskiya kenan koda baya muku daidai tunda yana yi wa jama'ansa daidai ya san ciwon su ya san kiman su anan gurin muka tattauna game da abin nan ya sunan wannan karamin city da aka yi a cikin Lagos Atlantic City. Atlantic City. Wanda nan da 2030, nan da 2030, population na Lagos, ana tsammanin zai kai how many millions? Sai suka ce dole a samu Atlantic City. Wannan Atlantic City din na fada tun 2013 aka yi design din da kuma gata tana nan. Da ita da Dubai ba su da bambanci a Lagos. Kuma akwai hannun wannan bawan Allah a ciki. Ya yadda ya inganta bangarensa. Ya inganta jama'ansa. Ba su zaɓe shi ba amma yana son su. Mu kuma mu zaɓe namu kuma ba sa son mu. Lagos ba su zabe shi ba yankin su duk san ba zabe shi ba ƴan arewa suka zabe shi amma ya tattara kayan sa ya ɗebi manya-manyan agencies manya-manyan kaza ya tattara su daga Abuja ya kai su Lagos aka kawo maganan abinan tax reforms wannan tax reforms din in favor of Lagos ne in favor of Southern Nigeria ne duk haka yake kayan sa kuma yana nan yana tai cigaba da taku cigaba da gashi Tinubu kai daidai shugaba kenan in sun ji haushi su yi shiri kuma ba wani shiri da suka yi in kaga an arewa yanzu yana shiri shine ya zan yi na karbe mulki banda karban mulkin ba wata agenda iya ya kwace mulki ne to tun daga wani akalla dai ya gyara mana kudancin Najeriya ta yi kyau mun samu za ta tsira da mu kawo wanda ba zai gyara kudancin ba ba zai gyara gurin mu ba ya kara kashe mu insecurity da shi ake yi da mu kawo shi da wanda ya yarda ya gyara wajensa ko da zai kashe wani bangare gara mu bar wanda zai gyara gunsa ya kashe dai bangaren dai dai ya rayu ko raba kasar aka yi muna da kasa guda ɗaya lafiyayya za a ce New Nigeria ko wani abu Nigeria haɗaɗɗiya da za a shigo daga waje da a ce gaba ɗaya an kashe bajen na noma aka fitar da mai yawa aka sashi a kudu arewa take noman amma kudu yanzu masaran da zaka saya a arewacin Nigeria gara ka tafi Lagos ka siyo tafi araha saboda ya sa an shigo da ita shugaban gaskiya kenan dan halal da ya san ƴancin mutanensa ya san darajar mutanensa ya san girman mutanensa dan kurma bawan Allah ya yi shiru baya magana kirarin Bola Tinubu kenan cigaba da gashi ba abin da suke mana ƴan arewan wacce tsiyar suke yi sun ki su hada kansu ga yamin uwar da suke yi fati duk an wawatsa su duk a watsa suke ka ga min yanzu dattijo daya amma shi dattijo ne shi yanzu in yayi kira baka ji suna zagin sa baka ji ana cewa komai to anan gurin rashin gyara kasar duk shi yake haifar mana irin wannan fita-fitan da ake ta yi irin fita-fitan da ake yi jeji muna da jeji lokacin da aka bada kebbi aka ce aje ayi noma mai yawa sai muka samu waɗanda suka fi karban gurin noman wanda suka taso daga kudancin Najeriya ne sai dan arewa a yanka masa gunda zai yi noman a bashi kayan aikin noman sai wani dan kudu sai zo sai ya sayar masa sai ya noma din sai ya rauka fita da shi can a ba mu aikin kayan noman a cinye yanzu dai ka duba harkar rifani fa lisal wanene 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 nan ka ji an sa gobara a waje kaza saboda an ci kudin ka ji an sa abu kaza a waje kaza ka ci saboda an ci kudin kuma da ƴan arewan ake yi saboda rashin mutunci wai saniya tun daga yobe za a saka a tsaye a cikin tif mai suna abu a cikin trailer wai a tafi da ita har Lagos saboda mahaukata ne saniyar ka fa a tsaye fa yanzu ci gaban dan arewa bai kai yanda za a yi madaranta daban packaging za a yi a company a kai musu su saya ba amma duk magani daga Lagos za a yi maka kai kuma ka saye shi a nan ba su ce bari su kawo kayan maganin ko aya ne ku kuyi ba daga Lagos za a yi company tumatiri daga Lagos sugar daga Lagos mai suna da refinery amma kai saniyar ka namanta ba za a ke tafiyansa daskararren sa ba nononta ba za a yi packaging din sai zaman ana kai musu suna saya ba kofatonta da kashin shuwa ba za a samu tsarin da za a ke kaiwa su saya su zo su saya fata ku ga dai fata da wai har yanzu fata wai da gishiri muke abin nan din fata har yanzu a kasan nan noma dai ya isa ce za mu rike arewacin Najeriya gaba daya abin nan Africa za mu iya rike ta gaba daya yanzu ce Malam Abdullahi Abubakar Lamido yake fada abin da muke da shi na dibino bai fi 30% ba in kai comparing da abin da ke baya duk bishoyin jejin duk mun je mun sare su duk mun kashe kanmu babu hanya guda ɗaya ta mutunci to saboda haka wannan na ga cikin dama kira da za mu yi ƴan arewa ku farka shuwagabanninta ku haɗa kanku na faɗa nake cewa cikin riba da muka samu ta siyasa akwai jihar da muka ji fiji da ita wanda ita ce take kafada da kafada da Lagos amma cikin babban nasara da muka samu shine sarakuna guda biyu aka mana a jihar sarki biyu kowa kuma yana ji shi sarki ne gwamnan an hana shi sakat an sa masa rigima maimakon tunda an tabbatar yanzu kai ne gwamna mu hada kai mu cire siyasa mu haɓaka ta yadda su can rigiman da take da su a cikin su ta fita mu amma sun yarda su hada kansu kuma kowane babba a cikin mu an sai da za a saye shi a lalata shi wanda yake cikin gwamnatin maimakon a karfafa masa gwiwa yanzu a gwamnatin da mai ci yanzu ai muna da dan arewa mai karfi da yake kusa da shugaban kasa din amma yanzu dukkan kafansa ake yi ko guda ɗaya ko biyu ko uku maimakon a karfafa su ka karbo mana haƙƙin mu na arewa yadda za a sa aiki goma a can ka tabbata an sa mana anan ka tabbata an yi sai zaman yanzu an lalata shi kawai an lalata su abinda ake sa musu ciwon kai da caji akai gulman sojojin shugaban kasa akai gulman sojojin wancan ministan group din ministoci suna fada da wancan a hana shi sakat har a gama divide and rule kuna ta fada su kuma suna ta aiki bayan dama an raba Najeriya kan ko kaki ko kaso academically da wallahi Najeriya an raba ta a rabe take dan Lagos country ce mai zaman kanta Rivers country ce mai zaman kanta ko ba a fada ba sun yi tsarin da an zama haka amma Kano bola kadai ta ishe ka gurin da ya dace a ce yanzu duk gidajen bololin nan an gama su an gyara su kamfanunukan mu sun dawo an yi kokari an kirkiro kamfanunukan wuta na jiha ayi tsare-tsaren da za a yi ba sai an saya ba wanda ya fi kuɗi a Najeriya ɗan Kano ne a Afirka ɗan Kano ne amma ba shi da kamfani babba da yake ji da shi ba shi da ofis da zai iya zuwa ya yi wata guda a cikin Kano sai dai ya tafi wani waje wani wani iri ne in yi kamfanin da 'yan wajen mu za a haɗa a kashe Ubangiji ya mana jagoranci wannan dai su ne saƙonni ga nan malamai na suna nan gurin ga malami na da a wajensa na yi karatun fiqihu Malam Zubairu wanda kaso mai yawa na fiqihu a wajen malam na yi kama daga kawaidi ahlari ismawi iziya risala da wasu littafai kuma da malam ya zaba special wanda nayi a gaban sa kamar tufa da misbah wanda yana daga cikin masu jawo malam baki lokacin na majalisi mu mu hudu ne da ni da Alhaji Mustafa kana Alhaji Mustafa a gefe shi Alhaji Mustafa shine elder a majalisin malam akwai malam Rabiu Yalanguruza akwai kuma malam Muhammad Sani mai kayan wuta yanzu dan kai yanzu ya barkata ya kuma babban dan kasuwa so wannan mu ne guda hudu to ni a lokacin Allah ya sa na samu tafiya Madina shi malam tasirin fiqh da na sha a wajen sa yana daga cikin abin da yasa da na je ma fiqh na degree dina fiqh na zaba na a degree dina da na tafi masters fiqhun malikiya ne masters a kansa shari'a kenan da na tafi PhD shi ma fiqhun malikiya a cikin ta ne PhD na duka shari'a nake kuma yana daga cikin influences na malam Allah ubangiji ya saka masa da alkhairi muna so malam yazo ya sa mana albarka a wannan guri ko da na minti biyu ne ai mana fatan alkhairi insha Allah ta'ala algata malam bismillah ah malam bismillah eh ah malam sai a gaisa da mutane da insha Allah malam eh bismillah algata malam ai hakuri malam da ba an san malam mutawadi' ne malam gadimin abubuwa koya koyi yake muna ne masa addu'a Allah ubangiji ya kara masa daraja Allah ya kara masa lafiya ganin su a irin wa'annan guraren mu su ne karfin gwiwa insha Allah ta'ala so malam insha Allah malam zai zo ya fadi ko da kalma biyu ne da izinin Allah na'am eh sai ayi hakuri malam eh to akai shi mana zai ji
to na'am assalamu alaikum ya jama'atul muslimin wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu alhamdulillahi rabbil alamin thumma salatu wassalamu ala ashrafil mursalin سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ربي يسر ولا تأثر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وديا تبتغ ألا مدوكين سلكي سيرا دأمين شيكم سن تبتغ أني محمد صلى الله عليه وسلم باين قباتر دبودير مغ ألا مدوكين سلكي da kuma shugaban manzon mu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to a takaice mu dai wannan wuri saboda tsabagen cika da murna ga wannan bawan Allah wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya hore mana ya yassare mana ya albarkance mu da shi shine wato malam Alhaji Dafta Umar Dokaji Allah ya saka masa da alheri Allah ya saka masa da alheri mu wannan giwa wannan babbar giwa alhalin ta ishe mu mun gode wa Allah mun gode muna fata wannan bawan Allah ubangiji Allah ka kara masa daukaka Allah ka kara masa karama Allah ka kara masa fahimta Allah ka kara masa hazaka dan alhurma annabi da alqur'ani kuma wannan bawan Allah ba za mu iya cewa kusan ko wajen bangaren haihuwar sa ba da abin da ya taho amma in ma ya dauko daga nan ne muna tare da baban malam muna tare da ɗan uwan malam ya zama muna tare da malam kamar gurgurdan yanda malam ya faɗa wani lokaci nan kamar wasan yara irin kaman yanda ake karantarwa yara su koma suma su je kaga sun dauki kawaidi suna yi aka junan su kamar abun wasa suna farin ciki suna murna da juna to haka muka taso da malam kamar abin da malam ya faɗa dinnan lalle karatu ne da muke yin sa irin na unguwa kuma wanda ba mun san abun ma zai zamo hakan din ba amma haka Allah ya hada mu muna tare da malam kuma muka samu alhalin hadin kai da goyen baya ga shi malam a irin yanda muke dai yazo shi ma ya shiga cikin mu to ko malam ya dukufa dai ma ta yassara har inda Allah tabaraka wa ta'ala yau ya samu farin cikin madadin dadin mu ga inda Allah ya kai mana malam wanda alhalin kamar mu asali ne amma ga inda Allah ya kai mana malam to wannan mahalli inda Allah ya kai mana malam ba abinda za mu ƙara yi sai godiya ga Allah madaukakin sarki da kuma godiya da neman albarka da ƙarin neman albarka ga shi malam ubangiji Allah ya jaza masa Allah ya jaza masa to dama ba wani abu ne tunda wannan mahalli ne na tafsiri wanda kamar yanda malam ya faɗa yanzu abu ne wanda aka yi shi ƙasa da kwana 30 babu abinda ake karanta man sai alqur'ani mai tsarki kuma kowaye ya ji bayani ne manzo ba aya aka jawo ma amma yanda malam yake fecewa yake tankade da rairaya wannan mahallin su ne wurin su ne mu wannan dama irin wannan fannin gaskiya koma bai ne amma dai irin abinda suke ji din ko kuma suke faɗa muna dan ji ran da Allah halalce mu dalilin wannan wuri in ba dan martaban malam da soyayya ga malam ba ni duk inda nake zuwa abinda za a yi ko da ran nan din ai muna tare ga mu ga daura haka muke da malam naga malam din shi alhalin bai gani ba haka muke zaune ta amma duk inda za a yi abin addini za a yi da ni amma kuma sai dai ban kai matsayin da za a san cewa ni wani abu ne ba za a sani ko mai ba wani abu da ake daurawa na san shi tun wajen shekara sama da 40 SAS ta Kano inda suke zuwa suna abin nan tun daga can na san daurawa yawa kafin ma a zo dan wurin to amma muka zo amma koda gaisa wanda ake da hannu in an tashi ban taba zuwa muka gaisa da daurawa ba amma kuma ina da cikakken sani na wato Alhaji Abidu daurawa to duk ban taba zuwa muka gaisa ba yau saboda haka Allah ya saka da alheri wurare daban-daban muna halarta irin wannan amma a gaskiya mu ba za mu je inda dama ba a san mu kuma ba za mu nan ba gaskiya fatan da muke da Allah ya saka malam da alheri malam muna tare da malam 100 bisa 100 saboda haka duk wani al'amari na musulunci mu mun yarda mun amince da malam malam a gaban sa ne ba a gaban sa ba ko ina muna maganar malam saboda runguma al'umma da yayi gabaki daya saboda Allah dan Allah a nan wurin lokacin da muka zo wajen murna wannan masallaci mun haɗu da wasu perfesonin da wani wayi kaza kaza to saboda haka dukkan su gabaki daya mun gamsu da abinda malam yake su ma suka ce ai muhimmin ƙarin alaƙar mu da malam saboda malam na kowa ne malam ya rungumi kowa alhamdulillahi to buwa haka muke tare da malam ko a gamu wannan wuri ko ba a gamu a wannan wuri ba mu dai muna tare da malam Allah ya saka malam da arhini abinda duk za a faɗa malam ya inda aka riga aka karanta alqur'ani kaga babu wani abinda za a riga a faɗa an karanta alqur'ani tsawon zamani yau mun ji a baki mun ji a radio kuma gashi ma da yake lokacin ne duka dai mun ji jurare da yawa Allah ya saka da alheri to kaga nan babu wani abu ko bayanin da malam ya faɗa a takaice wannan din nan ya riga ya wayar babu wani abin da alhalin za mu faɗa fadin wani abu to kaman ma fita ne daga alhalin shi hadafin tafsirin kuma tafsirin akai da tafsirin za a kare Allah ya ba mu lada abinda malam malamai malam suka gaya mana ya Allah ya rahmanu mun ji mun karba farka muna fata ubangiji Allah ba mu ikon aiki Allah ya saka malam da alheri Allah ya saka maluma sauran maluma da alheri Allah ya albarkance mu da su to saboda haka kawai abin da muke fata dai mu kan tariga ta yi nisa amma muna jan hankalin su samari matasa wanda gasu alhamdulillahi nan dai masallaci ne nan ko makaranta ce wanda ta rungu komai na musulunci to abin da muke jan hankali dai ga matasa mu yi kokari ko kuma kukui kokari kuke da kokari mu ko mun soyin shi ma ba zai yiwu ba saboda haka alhalin yara ai kokari ai ta karatu ai ta karatu ai ta karatu kamar yanda malam da kuma tsare-tsaren su malam suka dora ku akan karatu ai kokari ai ta karatu ai ta karatun kenan wannan karatun shine alhalin rayuwar duniya shine ta kiyama shine ci gaban duniya shine ci gaban wato kiyama to da fatar dai ya Allah ya Rahman Allah ya saka malan alheri Allah ya saka malan alheri wanda ba dan matsa ba ko bismillah dan mu dan ba wurin da zamu iya cewa komai bane kai Allah sai dai ai hakuri kawai da jin wannan tabargazai Allah ai hakuri alhamdulillah mun gode Allah ya saka da alheri dama mun soka ga almajiran mu nan wanda duk waɗannan ga sunan zarata wanda suke masu jin komai kai ka ce ma suna dan hango wani abu daga lauhul maz Allah ya riga ya hore hukazu Allah ya maku albarka Allah ya maku albarka Allah ya maku albarka wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh na'am
bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mun saurari nasihu masu ratsa zuciya daga bakin mahaifinmu malaminmu Sheikh Malami Sheikh Zubairu Yahaya Allah ya saka masa da alkhairi a gurguje kasancewar lokaci ya ja zamu gayyaci wasu daga cikin dattawan malamanmu su dan fadi kalmomi bibbiyu haka kafin a tashi akwai Sheikh Abdul Mumin Ibrahim yana kan hanya zai wuce za mu fara gayyatansa insha Allah minti bibbiyu za mu bayar saboda su dan sa mana albarka a wannan zamanin
malam muna godiya malami na an ji bayanin sa kafin malam gumbine ya iso malam yana daga cikin wani rubutu na PhD yanzu da wani amini na yake yi Dr. Umar Shehu Alkali dan Bauchi ne yana rubutun PhD a IUIU Uganda International Islamic University na Uganda kuma akan Gombe da Bauchi yake yi so cikin na Gombe malam shine na farkon waɗanda gudunmuwan fikihu na fikihu da malam ya bayar a jihar Gombe yana rubutu akan sa kuma ya fada da chapter din gaskiya muna fatan Allah ya saka irin rubutu ya fito muna so ita wannan chapter din zamu fito akan shi malam Zubairu yake rubutu insha Allah Allah ya saka da alkhairi sannan wannan majalisi na fikihu din sai wanda ya je ne zai san gaskiya irin fa'idan da ake bayarwa da ilimi da ake zubarwa muna fatan Allah ya kara musu daraja Malam Abdul Razzaq naji dadi da kuma ka kara gayyato malami na kuma still malamin da ya karantar da mu Qur'ani aka karantar da mu da fikihu aka ba mu lugal arabiya Allah ubangiji ya saka musu da alkhairi Malam Abdul Mumin Naibi sunan ne Naibin amma imam ne full
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahum bi isarin ila yawmiddin amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Muna godewa Allah subhanahu wa ta'ala da ya mana arzikin haduwa a cikin wannan masallaci mai tarin albarka wanda ya zama shine fitilar wannan unguwa ta Nasarawo muna fata wannan fitila Allah ya sa ta amfani duk mazauna wannan guri da masu zuwa masu ainihin ratsa su wuce Allah ya kara albarka a wannan guri malam kai da kai jagorancin wannan abu muna fata subhanahu wa ta'ala kai ma ya kara maka albarka Allah isa ainihin wato zuriyarka su gaje ka su fika haka muke fata to ibadallah gaskiya saboda kurewar lokaci na dan shirya abin da zan fada amma kuma da nazo wato wata hamasa ta wa'azi da malam din ya gabatar a ƙarshe din sai ta tarwatsa mu ma duk abin da na taho da shi din ya rikida ni ma tsuma nake ta yi musamman matsalolin Najeriya nan da ya fada daga ƙarshe wannan abu da ya faɗa akan wannan shugaba namu ne yanzu shi ake kira babin balaga al-madhu bima yushbihu adh-dham domin abin da aka sani a ainihin shugaba mai kishin ƙasa wanda ya san ya kamata mai adali shine ya zama kaman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim wannan shine ake so shugaba ya zama abinda kake shugabanta jama'ar da kake shugabanta damuwar su ta dinga cizanka kai ma kana cikin wannan damuwar ka zama kuma kana takiciniyar ya zaka jawo musu alkhairi ka zama kuma mai jin kansu mai tausayin su duk damuwoyin su ka bi ka tsatsabe wannan shine shugaba na hakika to amma kun san Najeriya ba haka take ba ko to alhamdulillah da yau ma dai waɗanda suka zo suka shata Najeriyan shi ne yanzu da yake shugabanci can na America ya ce duk shugabannin Africa ma gaba ɗaya condemn ne saboda haka shi ba zai gayyaci ko ɗaya ba wajen rantsar da shi mutanen da yau shekara 60 da wani abu an ba su yancin kansu amma har yanzu kukan yiwa suke yi sai example da Nigeria ce musamman Nigeria suna kwana akan danyen man fetur suna kwana akan uranium suna kwana akan gold amma har yanzu ba su daina kukan yiwa ba ya gayyato shugabannin su su zo su ce masa me mutanen da ba sa kishin mutanen su ba sa kishin kasar su saboda haka mulkin da ake yi a halin yanzu mulki ne na kaumiyya menene kaumiyya jama'ar ka ita ta dame ka banda sauran jama'a to ina maganan adalci din saboda haka mu kuma Najeriya ta arewa tun su Aminu Kano sun fada suka ce yace Aminu Kano yace a Najeriya mutum uku ne suke zauna a ciki da barawo da shashasha da munafiki yace kudun nan inyamare su barayi ne yace yarbawa munafikai ne yace yan arewa kuma shashashu ne to mu dai shashancin namu gashi nan karara yau mutum in ya samu ya wuce gaba sai ita tarawa ya ta tarawa ya ta tarawa baya tunanin jama'ar sa ya za a yi fitar da nai gaban can yayi kyau to wannan masifa dai ba mu sanya zamu shawo kanta ba mun wayi gari dai kullun nakan yi comparing da maganar da aljalu suka fara a cikin suratul jinni da mu yan Najeriya ne yanzu ai kuna iya tuno ayar ko inda aljanu suka ga manzo sallallahu alaihi wasallama farkon awwal wahala sai ka ce wa anna la nadari asharrun urida mimman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada to wannan ayar na dauko ta na sa ta akan yan arewa mu dai dangane da shugabancin da ake yi a Najeriya mu dai ba mu sani ba sharri Allah yake nufi da mu ko alheri kuma dai to sai dai abinda muka gani kuma sai dai mu ta addu'a mai ta addu'a wannan mummunan hali namu Allah ya gyara mana shi amin Allah ka tsamo mu ya Allah Allah ka kwace mu daga wannan yanayi da muke ciki in wasu ne suka saka mu Allah ka kwace mu in mu ne muka tsoma kanmu da kanmu Allah kai ne mai kiyaye gyara komai Allah ka gyara mana ya rabbal alamin ibadallah saboda karna karewa da program nawa a shan inda nake dan jagoranci zan takaita haka muna fata Allah ya nuna mana badi badin ma badin 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 badada eh haka muna fata cikin aminci da wannan irin karantarwar kar a dinga gaggawa kar a dinga sauri shi yake sa mu barar da abin da ma muke kokarin tattarewa din yanzu misali yankin da na zauna cikin shekara 23 a Bolari yanzu lokacin da na zauna har malamai ma ba su goyi bayan zauna a gurin ba wani yazo yake cewa ka duba can gidan karuwai ne can gidan karuwai ne can gidan karuwai ne can kaga gidansa can gaba da shi din ma gidan karuwai ne yanzu dan Allah ya kamata malami ya zauna anan ni dai dai musu abin da yake cewa kun dan uwai shegu to jama'a albishirinku
goro
bisa yadda naje na baje da'awa a wurin din ta karantar da ƴaƴan gurin da matan da manyan karan farko sai ga yara 150 a kofar gidana muna ina karantar da su yara 150 dinnan da kyar idan mutum 30 iyayensu su suka kawo su yaran ne kawai Allah ya kawo su kawai suka zo ni kuma na karbe yanzu wannan gidajen karuwan babu ko daya daga jikin gidana daga kwaltan nan kai haka zuwa transformer na kwaltan masallacin juma'an Bolari kai haka zuwa yankin ka dauka daga gidana kai haka duk gaba daya gidan karuwan ya kare babu ko daya wannan gida na gabar da ni da in tibiye mutu a jihar Kano Bauchi Borno da nan garin sai an je wannan gidan ga gidana ga gidan tibin din ba fa gidan tibi bane gidan musulmi ne amma dai an ba su haya duk wanda ya mutu sai an zo nan an yi kidan al'adar mutuwar su kwana uku in me tabbatalake ne sati idan mai kudi ne kuma kidan ba dare ba rana amma yau duk babu wurare duk sun tsarkaka to saboda haka abin da nake nuna mana nan kar mu dinga ci da zuciya wajen da'awa mu bi a hankali kar mu irin da yan boko haram gaskiya ci da zuci ne ka je ka shiga jihadi me ka kafa da kake karewa ba ka da gari ka ai sai ka shiga garin jama'a kai taimusu wa'azi ba kai ma maganar jihadi sai ran da kai naka garin to wannan shi ya rusa da'awar su saboda haka mu kuma duk wani mataki da zai zo ya dinga baza da'awar mu mu dinga gaggawa babu mu dinga bi a hankali yi a hankali nan shi haifar da wannan cin nasara a wannan ga wannan shehin malamin ina fata an bayyana sakona to Allah ya taimake mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam Allah ya kara basira wa jazakumullahu khairan
malam Allah ya saka alkhairi mun dawo malam fatan alkhairi Allah ya kai malam gida ɗan mintunan da ya rage gaba ɗaya saura minti 7 ina ga malam Abdulrazzaq sai a gabatar mana da malamai ko da minti 22 sai a rufe gaba ɗaya
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a gurguje zamu kira malami na gaba shine malam Aramma malam Yahaya wanda shi ma zamu ba shi minti 2 ai hakuri minti 22 zamu bayar yanzu zamu kira malam Yahaya sai ya gabatar
malam uban mu ne a nan anguwan malamin qur'anin mu har yau din nan muna zuwa darasin sa insha Allah Allah ya saka musu da alkhairi
alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول يا الله ما لوك جن سريكي مكوا مكومي لكام وأن لوك شيء أو أن لنا إن دا مك حلب تودون لف تفسير كراتم القرآن وأن دا وأن معلمي دفتر ذي غباتر يا من بياني بعدين أما مت بيانن ديبا kuma wannan ita ce kaida ta masu tafsirai yadda ya karantar da al'umma a wurin da kuma ya mana safaran samarin bayanan abin da ya gabata abubuwan da ya karantar da bangaren maza da bangaren mata wannan tabbata haka yake a tsarin karantarwa ta tafsiri malam muna maka addu'a Allah ya kara bude Allah ya taimake ka Allah ya ɗebi zuriya wannan kwamitoci kuma da ka ta ambata a baya zan bi baya in maimaita duk sun faru ne ta ƙarƙashin ƙoƙarin da kake yi kai din da har yanzu muna ƙara maka addu'a Allah ya ƙara maka taimako su da suka yi waɗannan ayyuka kuma Allah ya sa musu wannan ayyuka a mizani tare karantarwa da aka yi na bangaren maza da na mata gaba ɗaya da aka karantar wannan tsawon kwanaki 24 da suka gabata ga yau rana ta da 5 mun halarta a nan don rufe wannan tafsiri to duk wanda suka yi ayyuka tun daga farko din nan har zuwa yanzu da kuma gaba da za a yi wanda dama aikin ba ya tsaya bane to insha Allah muna yi muku addu'a alkhairi ya sanya wannan ayyuka a mizani kuma kai da kake gudanar da wannan aiki Allah ya kara maka taimako har yanzu dalibai kuma kamar yadda malam ya yi kira tabbas wani abu ne wanda yake don idan aka samu yaran yanzu to kuma su ne za su zama kuma manya gobe wannan ina kiran da malam yayi malam bayar ya kira mata za ta ce su ta karatu to ba shakka wannan ita ce hanya karatun nan shine gishirin zaman duniya kuma duniya da lahira gaba daya akwai imamu na Shafi'i ina ga ya faɗi wata magana yace wanda yake son ya samu duniya yayi ilimi ko wanda yake son ya samu lahira ma duka su biyu da duniya da lahira yayi ilimi an gane ko to ilimin nan yana daukaka mutane ta inda ba a tsammani jahilci kuwa kaskanci ne Allah ya sauke saboda haka ɗan uwa musulmi ba tare da tsawaitawa ba wannan taro da aka yi ina mana addu'a alkhairi Allah ya sa mana wannan taro da muka yi a mizani kuma ya gafarta mana alkhairan da yake ba bayan sa na watan Ramadan rahamtawan farko da gafartawa na tsakiya a wato rahamawa da ainihin magfira da wannan yantawa na wannan karshe Allah ya sa da mu a ciki kuma wannan dalali da ake karda don samun su a cikin wannan goma ta karshe Allah ya datar da mu mai ayyuka a cikin wayannan abubuwa malam ba ta tsawaitawa muna addu'a alkhairi gare ka Allah ya taimake mu baki daya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu an ji jawabi mai gamsarwa daga malamin mu a takaice Allah kuma ya saka da alkhairi akwai professor Abdullahi Baffa Garkuwa wanda dawainiya ta sa kun daga kamar baya ma kasa ina a madadin sa ya dace a ce ina nan gurin a madadin sa ina kara masa fatan alkhairi saboda falala da yake da ita mai yawa a wannan guri muna masa addu'a Allah ubangiji ya masa jagoranci Professor Abdullahi Baffa Garkuwa da wani yanda kake ba anan kadai ba a dukkan sauran gurare muna maka fatan alkhairi Allah ubangiji ya sa maka albarka da kai da zuriyarka da al'ummarka gaba daya Allah ya albarkaci rayuwarka na wakilce ka a wannan guri mai albarka
assalamu alaikum wa rahmatullah zamu kira malami na karshe wanda zai gabatar da jawabi na minti 2 da rufewa da addu'a shehi Alhaji Yusuf Khalifa falyatafaddal mashkuran mahdura
to kafin malam Yusuf yayi barista shi chairman na tafsiri zai zo dan yi acknowledgement ga su honorable lawyer ruwaya mun san falalansa shi ma a wannan guri mai albarka ga Alhaji Bello NNPC babban yaya Allah ubangiji ya saka da alkhairi ga su Alhaji Mustafa ga malam Umar ga honorable Sani Ilabin to har ma na rarrage kenan ina ga barista yake fara gabatarwa a gurguje sannan malam Yusuf sai dan yi bayanin sa sai hada da addu'a gaba daya insha Allah ta'ala da kuma dan abubuwan da aka gabatar a gurguje
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ان غنين دكي لوكاتي بابو كوميتي تفسير نعم كوميتي تفسير نا wannan shekara ko dake na wannan masallaci alafat muna mallan da ya riga gabatar da godiya da zamu iya yi ga dukkan jama'a kuma alhamdulillah budget din mu na bana na wannan shekara na wannan tafsir miliyan 9 ne da naira 1550 kuma alhamdulillah a ciki dai mun samu sama da rabin abinda muka yi budget saboda wasu abubuwan kayayyaki ne kuma aka yi lissafin kayayyakin da kuma kudin da aka samu alhamdulillah mun samu sama da rabin abinda muka yi budget kuma cikin abubuwan da aka yi saboda babu lokaci an samu an bada taimako ma gajeyu da marayu gidaje 150 gidajen ba wai mutanen ba a gida dai ana iya samu mutum 10 ko sama da haka gida 158 wannan gidajen kowannen su an ba su daga wanda suke da turmin zani ko yadin sakawa ko abinci daga abun da kama shinkafa manja gyada mai abuna wake da dai sauransu alhamdulillah wannan mun iya samu mun cimma wannan buri da wannan shekaran total na beneficiaries din kamar yadda da shi chairman na committee marayu yana na kusa shi zai okay gashi nan ma 400 ne anan sama da mutum 400 wanda aka dinka wa kayan sallah sannan kuma sama da gidaje 160 wa alaikum salam na'am na'am kamar haka din ne wato kayan marayu da gajiyu sune gidaje sama da 400 marayu sama da 400 wanda aka yi wa tufafi da abun kayan sallah kayan abinci shine wanda aka bada gidaje 100 sama da 158 da muke magana insha Allah sannan kuma mun iya daukan nauyin isar da wannan sako na tafsir zuwa gidan TV na Sunna TV Kano Radio Vision na Gombe da dai sauran social media platforms kamar su Facebook da dai sauran da Sunna TV na Bauchi sannan kuma an dauki dawainiyan masu buɗe baki a wannan masallaci shi kam jama'a ba adadi gaskiya jama'a da yawa ana yake buɗe bakin kuma Allah saka da alkhairi saboda babu lokaci gaskiya wannan shine a takeicin takaitawa abinda zamu iya fada kuma muna roƙon Allah subhanahu wataala ya saka wa dukkan waɗanda suka taimaka wajen ganin wannan tafsiri na bana ci ma nasara Allah saka wa kowa da alkhairi assalamu alaikum warahmatullahi
alaikum assalam warahmatullahi an ji bayani daga shi chairman na tafsiri na wannan masallaci barista Muhammad Tukur Jungudo wanda shine chairman na court of conduct ba na Gombe state Allah ubangi ya saka masa da alkhairi Malam Yusuf shine zai jawabin karshe a takeice kuma ya rufe Malam Yusuf Amini na ne a wannan anguwan tare muka tashi muka yi duwa san da ake yi na alheri amma
salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad katimin nabiyyi imam al-mursalin amma ba assalamu alaikum salamu muna godiya Allah tabaaraka wa ta'ala da ya halice mu wannan waje mai girma wajen hutawa daga tafsirin Qur'ani ba rufewa ba kamar da suke fada ana ta hutu ne na wannan dagataccen lokaci kafin a da a ci gaba shi tafsiri kullun a cikin sa yake mata a zauna ana cikin karatu alqur'ani kullun zanta ana cikin sa yanzu nan ta hutu ne zuwa bayan sallah ka mu dawo a ci gaba da kamar yanda yake fada kullun shi da malamin Umar samun sa wannan unguwa gaskiya muna alfahari da shi Allah ya kara masa abin da yake ciki dukkan abin da zama fitina wajen sa Allah ya dauke masa domin samun sa ba karamin abu bane babban alkhairi ne kuma mutun ne wanda zai tuntuwa tsayayye jajirce akan dukkan abin da shafi harkar addini Allah ya saka masa alkhairi kuma daga wanda suka yi wannan abuwa ne hidima akan wannan masallaci na tafsirin nan da marayun nan duk wanda ka sha'a nera da Allah lullunka masa kuma Allah ya ƙara bunƙasa abin da ake aka aka dukkan abin da ake ciki a wannan masallaci da wannan waje alfat din nan gaskiya ma da labari kuma abuwa ne ake mai kyau in aka samu da irin sa kuma muna da su guda kaman 10 a garin nan da an samu sauki a wasu abuwa da yawa gaskiya Allah ya saka masa da alkhairi duk wanda ya sa nera Allah ya danka masa garma a ciki kowa Allah ya faranta masa wannan ibadar muka cikin wannan wata Allah ya karbi ibadun mu kuma Allah ya kara mana hadin kai Allah ya kara mana soyayyar alqur'ani Allah ya tsaya mana Allah ya kara tsaya mana dukan akan harkar alqur'ani din nan Allah kuma ya saka kowa da alkhairi inda muka zo lafiya Allah mai da mu lafiya shi malam Allah ya tsare shi gaban sa da bayan sa abubuwan da yake kawo na alkhairi Allah ya kara linka masa ya rabbana bi tsafin lukas na kullu wa sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin
Malai su Allah ya saka da alkhairi ga ni ga honorable lawar ruwaya shi sirrin malam Yusuf shi sirrin malam Yusuf shine wani abu na sirrin